إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara mu hada mu a wannan wuri mai albarka masallacin marigayi Malam Kabiru Ahmad muna fatan Allah ya ji kansa ya gafarta masa mun haɗu domin yin tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka ɗan fara gabatar da muƙaddima a karatuttukan baya a yau 16 ko kuma in ce daren 17 ga watan Juma'adul Ula hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada mu ikon faɗan abin da yake daidai tare da kuma aikata daidai Allah ya sa albarka cikin abin da zamu gabatar insha Allah ina ga zamu iya shiga yau kai tsaye mu fara abin da ya sauka daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim har zuwa inda Allah ta'ala ya sa zamu tsaya muna neman jagorancin Allah subhanahu wata'ala cikin abin da zamu gabatar na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعم ما لن يكرنت منا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kafin farawa kamar da na faɗa a karatu ba insha Allah ta'ala zan yi amfani da littafi guda uku wanda su ne za su zama umda a cikin karatun da zan yi amma ta iya wa zan ɗan fita kaɗan da cikinsu amma dai kusan jigon karatun zai yi tanawuli ne a cikin littafin nan guda uku zan maimaita su tare da kuma faɗan manhajin da zan yi amfani da shi wajen tanawulin waɗannan littafa guda uku littafi na farko na ce abin da ya shafi at-tafsir bil ma'thur zan yi amfani da littafin babban malami Abul Fada Muhammad bin Isma'il wanda aka fi sani da Ibn Kathir sunan littafin sa tafsirul Qur'an al-Azim sannan sai abin da ya shafi ahkam tunda kusan karatu a tsarin karatun Najeriya in zaka zo kai tafsirin qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad karshe gaba daya tauhidi take karantarwa amma insha Allah in ka bada kofan tambaya idan an kare wani zai ce ma nayi sallah sai na manta ban yi kaza ba sai kaza bai yi kaza saboda tasirin karatun fikihu sosai a cikin karatuttukan mu to wannan yasa dole zan yi amfani da littafin babban malami wato Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi Allah ya masa rahama mai suna al-Jami li ahkamil Qur'an والمبين لما تضمنه من السورة وآي القرآن والذي أكف تاني دا تيوى تفسير القرطبي سنن نأكنا تي أبن دي شافي وجن حدا علاك أتكان آيو ين القرآن وكما دي أبن دا أكي غنن كمرا دان كوي إشكالي أظاهر انسو أما كما حقيقة ننسو باب ظاهري أكوي قسم مال من دا قسم دان زامنين كما ياي ربوتو مي متقر isar da sako a wannan babi din wato Muhammadul Amin Al-Mukhtar Ash-Shanqiti wanda ya rubuta littafi mai suna Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an da wayannan kusan sune i'timadi insha Allah to musamman game da abin da ya shafi Ibn Kathir tunda shi dama yana nakaltowa ne asalin daga Ma'thur din to ta iya yiwa ya zama an samu maganganu da yawa daga wajen magabata wanda suke da dalilai da ke goyon bayan su wani lokaci kuma ka iya samun sabani da yawa daga wajen magabata wanda wayannan sabanin suna da dalilai da ke goyon bayan su wani lokaci kuma sabani ne kawai wanda in ka bibiya ba dalili da ke goyon baya domin sabani ne wanda yake zuwa a bayan akwai nassi akan abin da ake magana akai to duk sabanin da za a yi in dai babu dalili na shari'a da ke goyon bayan sa ba lalle ma in ambace shi ba Allahumma da yanzu fada sama sama in wuce ta iya yiwa in yi haka amma dai zan fi ba da karfi wa abin da yake da goyon bayan dalili idan ya zama an samu maganganu kuma wanda suke da goyon bayan dalili amma sai ya zama su ma akwai sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ta iya yiwa a samu masu maganganu suna da yawa idan na ambaci guda ɗaya ko guda biyu ina ga insha Allah sun wadace ni a wani lokaci kuma zan wadatu da ambaton dalilansu ko da ban kawo sunayensu ba domin ka'ida a wajen mu shine duk wanda yayi magana muna duba menene madogaran sa wajen yin magana din idan yana da goyon bayan dalili na Qur'ani da Sunna ko bamu san shi waye ba zamu dau magana sai mai aiki da ita amma idan ba goyon bayan dalili na Qur'ani da Sunna to ba ruwan mu da magana komin girman sa komin matsayin sa amma ba zagi ba hayaniya amma dai magana ba zamu dauka ba tunda ta ci karo da Qur'ani da Sunna ta iya yiwa wani lokaci a samu sabani wajen fassara daga wajen magabata to anan malamai suka ce sabanin kashi biyu ne akwai ikhtilaf tabayun wa tadab a samu sabanin da ke cin karo da juna wanda ba su taba haduwa ba gaba daya to a irin wannan dole za a yi bayanin abin da yake shine asalin marjuhi da abin da yake rajihi bisa ga bayanin da malamai suka yi idan kuma ya zama sabani ne da ake cewa ikhtilaf wa tanawwu ikhtilafi ne kawai sabani ne na tanawwu'i wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma idan ka koma ka hada maganganun zaka samu sako guda ɗaya suke isarwa to a wannan wajen kaga za a dan yi bayanin abun kawai kamar yadda yake dinsa tare da kuma landing a asalin inda ake so a sauka din ta iya yiwa a samu sabani a makaranta ɗaya mu ji Mujahid bin Jabar ya ce kaza Sa'id ibn Jubair ya ce kaza dukansu kuma mun san yan makarantar Makka ne makon kwadansu gaba ɗaya daga Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kare yadda a gare shi su kuma Allah ya musu rahama to a irin wannan waje idan sabani ne shi ma na tarawwu'i to a iya landing kawai a asalin inda ake so a isa idan kuma sabani ne wanda ke da wasu dalilai da suke goyon baya gurgudan yadda kowa a cikin sai fahimta to a dan yi bayani gurgudan abin da ya sauka insha Allah ta'ala amma idan makaranta sun sha bamban to za mu yi kokarin komawa daga asalin source din su menene yake faruwa da har ya haifar da wannan sabani din game da abin da ya shafi tafsir an-naqli kenan game da abin da ya shafi tafsiri kuma na hukunce idan muka dubi wannan littafi da na ambata zan yi amfani da shi al-Jami li ahkamil Qur'an zamu ga Imam al-Qurtubi yana bada muhimmanci wa abubuwa da yawa a ciki daga ciki yana bada muhimmanci wa yaren larabci idan ya kawo kalma zai tsaya tukunna sai ya tsaya yayi bayanin ta dalla dalla me take nufi a yaren larabci to tunda mu ba larabawa bane in mun samu inda ke da bukatan ayi bayanin lafazin don a gane hakikanin ma'anan wannan lafazi a yaren larabci musamman in na fahimci akwai daliban larabci anan zan dan yi kokarin yin haka idan kuma ya zamo kalma ce wanda da zaran an fade ta ma kowa na iya gane sakon da ke ciki to wannan ba sai an tsaya bayani akan ta ba insha Allah ta'ala sannan yana bayani kuma wani lokaci game da fiqhu yakan shiga deep wajen bayanin abin da ya shafi fiqhu
a fara bayanin cewa in kai kaza kaza su wani sun tafi akan kaza da kaza su wani sun tafi to irin wayannan bayanai wanda suka shiga sosai wannan idan Allah ya kawo malamin fiqhu ya sa littafin fiqhu shi ya shiga wayannan bayanai amma irin wannan karatu na tafsiri sai mu takaita kai akan ru'usul aqlam din asalin main point su za a ambata tare da kuma dalilan da ke goyon bayan su to waɗanda ina ga dan takaice wanda zan iya cewa kenan tare da cewa kuma dai a matsayina na dan adam dole za a samu gazawa manhajin da na fada cewa zan tafi akan sa a iya yiwa wani lokaci ya zama wani dan sake kamar yadda magabata ma hakan yana iya faruwa da su wanda sun kai sun kawo din ma bare iri na sanan ta iya wata ran kuma ya zama na lazamci abinda na fada amma cikin abinda zan fada da baki na hala ya zama bakin ne ya fada ba abinda nake nufi ba kenan ana samu irin wannan a karatu da na saurari karatun da na yi na wancan sati na ga inda nake magana akan fara rubutun ilimin tafsiri da na zo magana akan wani daga cikin magabata da suka fara rubutun tafsiri amma a cikin ilimin hadisi na kawo Sufyan bin Uyayna sai na ce shekarunsa 1198 amma a hakan kuma sai na ce yana karni na biyu kaga irin wannan bakin ne kawai ya fada a raina ba haka nake nufi ba wannan 1000 a cire ta Sufyan bin Uyayna ya rasu ne shekara ta 198 to ana iya samu irin wannan idan Allah ya sa mutum ya ankara ya gane ba laifi ya nabba hannu insha Allah ta'ala to da dai sauran abubuwa da matsayina na dan adam adan ya samu abin da ba a rasa ba wannan sai ya ba mu uzuri ko in so shine samu amin taken karatun ya zama at-tasfiya wa tarbiya idan an ce tasfiya ta cewa zan iya kokari na duk abin da zan isar ya zama na tace shi na isar da hakikanin sakon da yake ingantacce ne cikin abin da na fahimta sannan kuma sai mu yi tarayya gaba ɗayan mu wajen samun cikakkiyar tarbiya na wannan karatu din idan mun samu wannan mun ci riban karatu amma idan ba a samu wannan ba hakika ba cin ma abin da ake so ba yana daga cikin tarbiyya na karatu a lokacin da kake sauraron karatun ya zama hankalinka yana kan abun da tunaninka da komai naka kana sauraro na fahimta a lokacin da ake karatu kana kokarin googling din wani abu ko ana karatu kana kokarin yin game in kai haka ba kaman adalci ba kuma in na ganka zan maka Allah isa indai ina karatu kana zaune a gaba na kana game gara ka tashi ka tafi abinka ba na bukatan taron yoyoyo in za a samu mutum daya biyu uku hudu kuna zaune da su ana karatu kana ganin tasirin karatu a jikinsu to ba abin da yafi wannan dadi a rayuwa amma kullun ku ne yan gaban malam wane idan an dubi rayuwanka kuma gaba daya ba ta da alaka da abin da malam wane ke karantarwa to gaskiya irin wannan ne bana bukatan su anan wallahi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu wajen tarbiyyantuwa da abin da za mu karanta malam ya ce a'udhu billahi من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زامو كالليش تفسكو كي بدا أكو فسكا تفرقو تبنغر معنا فسكا تبيو تبنغر فللا فسكا تأكو تبنغر حكنشي إذا ما كداو تبنغر فرقو فسكر معنا سيمو تي أعوذ سكا تي أسل اللفظين أعوذ دغا أعوذ sai aka dauko damma din da ke kan wawun aka dawo da shi kan alhamza saboda zai wahalan fada kullun idan mutun yazo karanta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan an ce a'udhu billahi zai fi saukin fadatun da kullun in zaka yi karatun qur'ani ana bukatan ka fada yawan amfani da shi din sai yasa aka sauwaka shi dawo a'udhu a madadin a'udhu to idan an ce a'udhu ko a'udhu abin da yake nufi neman tsari to wannan neman tsari din sai aka ce billahi ana yin sa ne da Allah subhanahu wataala kamar mai karatu na cewa kenan ina neman tsari a wurin Allah subhanahu wataala daga me kake neman tsari minash shaitan daga ash-shaitan lafazin ash-shaitan kalma ce ta larabci wanda aka dauko daga shaitan idan aka ce ash-shaitanu yana nufin igiya me yasa aka kira igiya da suna shatan saboda wannan igiya idan mun duba zamu ga wannan gefen da wannan gefen sun yi nisa da juna to kamar idan an ce shaitan wani wanda yayi nisa daga rahamar Allah subhanahu wataala shaytan shine wanda ya nisa daga dukkan wani alheri gaba daya yadda wannan gefen igiyan ya nisa da wannan gefen igiyan to haka shaytan ya nisa da alkhairi gaba daya shi a cikin al'amarin sa ba alheri gaba dayan sa zaka sai aka kira shi shaytanun yasa zaka ji larawa suna cewa ta shaytana fulanun wato wani yayi shaydanci yayi aiki irin na shaydan aikin da ke nuna cewa ba alkhairi tare da shi mai aikata irin wannan aiki din wannan shine ma'anar shaytan sannan sai kuma ar-rajim suka ce ar-rajim yana akan ma'auni na fa'il rajim fa'il shi kuma lafazin fa'il yana iya zuwa wani lokaci yana nufin ismul fa'il wani lokaci kuma na zuwa ismul maf'ul idan an ce ismul fa'il sunan wanda yayi aiki idan an ce ismul maf'ul sunan wanda aiki ya fadi a kansa to shi ar-rajim anan ismul maf'ul ne domin aikin a kansa ya fadi menene hakikanin ma'anan ar-rajim sai suka ce shi ma yana iya daukan ma'ana kamar guda uku yana iya daukan ma'ana na jifa jifa idan an ce ar-rajmu shine ka dauki dutse ka jefi wani abu wannan kayi rajamin wannan abun kenan kamar da ya zo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana fada wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin walaqad zayyana samaa ad-dunya haqiqa mun kawata saman duniya bi masabih da fitillu wayannan taurari da muke gani kenan wa ja'alnaha sai muka sanya wayannan taurarin rujuman abun jifa mawane mashaitanu din kaga ar-rajm ya dauki madar jifa kenan kamar yadda aka ce fa adbahu shihabun saqibul ko kuma mubin wannan tauraro din sai ta biyu shi wancan shedan din idan ya je satan ji daga sama wannan ar-rajm yana daukan wannan ma'ana na jifa din kenan ar-rajm yana iya daukan ma'ana na kisa kamar yadda annabi ibrahim ya fada wa dansa la in lam tantahi la arjumannak wasu malaman tafsiri suka ce yana nufin cewa idan baka daina ba zan kashe ka kamar yadda su ma wayancan mutane suka fada wa annabi nuhu la in lam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumina marjumina nan na da in baka daina ba za ka shiga cikin wanda za mu kashe su ko kuma wasu ma'anar suka ce attardu shine a jefar da abu a nisanta shi daga inda ake to sai ya zamo idan baka daina ba la arjumannaka bi ma'ana zan kore ka nisantar da kai daga inda nake kai ma yanu da suka ce la takunanna minal marjumina zaka kasance daga cikin wayanda za mu kore su mu fidda su daga cikin mabadiya to kaga ar-rajmu a wannan waje shedan na nufin wanda aka je hoshi aka sauko da shi duniya aka nisantar da shi kuma daga alkhairin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine shaydan kenan baka da ka ce a'udhu billahi ina neman tsari a wurin Allah minash shaytan daga wannan kangararre wanda ba alkhairi tare da shi din nan ar-rajim wanda yake nisantacce daga rahaman Allah subhanahu wa ta'ala to wayannan shaytanu din ana samun su a cikin mutane ana samun su a cikin aljanu ana samun su a cikin dabbobi me ke nuna cewa ana samun su a cikin dabbobi ko cikin mutane ko cikin aljanu Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin alqur'ani cewa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura kaga sai yace aduwan muna sanya wa kowani na da shaytan daga abokan gaba daga mutane da kuma aljanu kaga kenan shaydanun akwai su a cikin mutane akwai su a cikin kuma aljanu kamar da ya tabbata hadisi annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada wa Abu Dharr al-Ghifari yace ya Abu Dharr ta'awwad billahi minash shayta min shayatinil insi wal jinni yace ya kai Abu Dharr ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shaydanun mutane da kuma shaydanun aljanu sai Abu Dharr yace akin nasi shayatin yanzu manzon Allah cikin mutane ma akwai shaytanu sai yace na'am a cikin mutane akwai shaytanu aga aya ta tabbatar hadisi ya tabbatar hadisi kuma sai ya kara tabbatar da cewa a cikin dabbobi ma akwai shaydanu din a inda annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa yaqta'u salatu ko taqta'u salatu almar'atul ha'id wal himar wal kalbul aswad annabi ya ce suna iya yanke sallan mutum idan sun wuce ta gabansa mata wacce ta kai haila in mace ta girma ta balaga ta wuce gabanka kana sallah to sallarka ta baci sannan jaki idan ya wuce gaban mutum yana sallah sallah ta baci sai ce wal kalbul aswad haka nan ma bakin kare idan ya wuce gaban mutum a lokacin da yake sallah yana iya bata bar sallah sai a lokacin shi ma wannan hadisin Abu Dharr ne sai ce ya manzo Allah fa ma balul aswad min al asfar wal ahmar menene ya shafi bakin kare ba a kawo fatsi fatsi ko jajaja ba sai aka ce kawai baki sai annabi ce al kalbul aswad shaytan ai shi bakin kare shaydan ne haka bakin kare shaydan ne duk inda ka ganshi kaga shaydan ido da ido Umar dan Khattabi Allah ya kare yadda a gare shi wata rana aka kawo mara wata dabba da ake ce mata albirzaul dabba ce da tana nan tsakanin alfadari da kuma jaki feshin su iri daya sai ya hau wannan dabba ta yi tutsu da shi ya buga ta yi tutsu ta ita yi tafiya yadda ya kamata sai budan bakin Umar dan Khattabi ke cewa ma hamaltumuni illa ala shaytanin kawai kun je kun dora ni akan shaydan ban sauka akan wannan dabba ba har sai na fara inkarin kaina ma da kaina sai ya sauka akan dabba din saboda me saboda wannan dabba ta zama shaytaniya kaga duk dai yana kara tabbatar mana ana samun shaydanu a cikin mutane ana samun shaydanu a cikin dabbobi ana kuma samun shaydanu a cikin aljanu amma wanda yafi shahara shine wancan ogan ko tunda shine ogan su gaba daya to ko a cikin mutane duk wanda ka ganshi kullun baya zuwa da alkhairi kullun shi abubuwan sa kawai na tsiya ne to sunansa shaytan haka daga cikin dabbobi kamar yadda bakin kare kai tsaye ya tabbata to sai ya zamo Allah subhanahu wata'ala cikin hikimansa sai ya bamu wata dama muka zamo shi shaytani na dan adam muna iya ganin sa in mun yi sa'a muna iya gane shi amma wancan babban shaydan din na aljanu shi ba ma iya ganin sa kamar yadda qur'ani ya fada innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi yana iya ganin ku da shi da sauran jama'arsa ta hanyar da ku ba ku iya ganin su to ashe duk wanda ke iya ganin ka kai baka iya ganin sa to zai iya cutar da kai cikin sauki to menene abun yi sai aka kawo maka uzu billahi minash shaitanir rajim don ka nemi tsarin Allah wanda yake ganin shaydan ya maka maganin sa domin kai baka isa kai maganin sa ba saboda baka iya ganin sa shi kuma yana iya ganin ka to shi kuma shaydan baya ganin Allah Allah kuma yana ganin sa to kai sai aka baka dama wannan mumarridin ka nemi tsarin sa a wurin Allah subhanahu wataala domin Allah yana ganin sa shi kuma baya ganin Allah kamar yadda shi yana ganin ka kai baka ganin sa amma shaydanun mutane tunda kana iya ganin su sai qur'ani ya dan baka dama ka iya ba su cin hanci ma zo mu ambata ayoyin haka in ka ba shi cin hanci ko ya zo da sharri sai ya koma da kayan sa daga cikin ayoyin da suke magana akan haka itfa billati hiya ahsan aka dan gawo su ne itfa billati hiya ahsan sayya
allati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim
wa ma yulqaha الذين صبروا
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وإما ينزغنك من الشيطان
نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
أنا الله سبحانه وتعالى سيتي لا تستوي الحسنة ولا السيئة دمي كيو دمي موني بلاس تبا زمان دي دي با تو إذا أكسابون الشيطاني يمك أبو ميموني كيكو مكا يكو قدن تنكو دي ونا ممونا دمي كيو إذا يمك ممونا كيكو كوري ممونا دكي كيوا idan kai haka fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wanda da tsakaninka da shi akwai gaba sai ku dawo kaman wasu abokai irin na kware din nan sosai amma huwa ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda ke iya dacewa da wannan sahadu sai wanda suka yi hakuri mutun ya cuce ka kai kuma ka masa alheri wa ma yulqaha illa bi hadzin azim Allah ya samu a cikin su ba masu haduwa da wannan sai wanda suke masu rabo mai girma kusa ka ce wa in ma yanzagannaka minash shaitani nazgun amma idan shaydan ya zo ya fizge ka wata fisga daga shaytan ta zo maka to fasta'iz billahi ka nemi tsari a wurin Allah minash shaytan daga shi wannan shaytan din saboda me innahu huwas samiul alim lalle shi Allah mai ji ne kuma Allah masani ne game da duk abin da shaytan din yazo da shi yana ji kuma ya sani to kaga da aka ce ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa waye maka wannan mummunan shaytanin mutane to tunda shi kana iya ganin sa ya maka sharri kai kuma kai masa alheri ka bashi cin hanci gobe in yazo zai fasa da kansa ma zai ji abin da nauyi na masa mummuna ya mun kyakkyawa na masa mummuna ya mun kyakkyawa garan kyale shi ma kawai to amma shi wancan wanda baka ganin sa kuma zai iya fisganka a lokacin da baka sani ba sai aka ce ka hada shi da wanda shi kuma yake ganin sa fasta iznillahi ka nemi tsari a wurin Allah daga shi wancan wanda baka ganin a wani waje ma haka Allah ta'ala ya sake cewa idfa billati hiya ahsanus sayya nahnu a'lamu bima asifun wa qur rabbi inni a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kaga shi ma wannan aka ce ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa idan shaytanin mutane ya zo maka da mummuna kai kuma ka kore wannan mummunan da kyakkyawa Allah ce mu mun san abin da suke aikatawa amma kuma shi wancan ogan da baka ganin sa sai kai addu'a sai kace inni kuma ya Allah ina neman tsarin ka min hamazati shayatin daga fisga na shaydan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ya Allah ina neman tsarin ka kar ma yazo ko kusa da ni domin in yazo kusa da kai zai baka matsala kaga sai aka baka dama shi wannan shaydanin mutane idan yazo da sharri kai kuma sai ka masa alkhairi idan kai wannan sai ya janye alherin sa amma ba sai ka dage shi kuma wancan shaydanin da baka ganin sa sai aka ce ka hada shi da wanda yake ganin sa to kaga kenan sai ya zama kowanne daga cikin biyun kana da bukatar neman taimakon Allah subhanahu wataala wajen yin su domin hakurin da zaka mai da kyakkyawa idan an maka mummuna wallahi sai ka daure sai ka dage amma idan kai duk wanda kuke gaba insha Allah zaka kori wannan gabadin ta dawo soyayya to shi kuma wanda baka ganin sa ka hada shi da Allah subhanahu wataala a wani waje ma aka sake cewa wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazgun fasta'id billahi innahu samiun alim ta innahu huwas samiul alim nan kuma innahu samiun kaga duk dai ana nuna cewa a nemi tsari daga wannan shaydan din wanda wannan shike kai mu zuwa ga falalar la ilaha ay falalar a'udhu billahi minash shaytanir rajim kenan tana iya korewa mutum wannan shaydani kar ma yazo kusa da shi ya tabbata cikin hadisi wasu mutane suna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rai ya dan bata aka fara sa'insa aka fara sa'insa wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan dayan idanunsa suka yi ja idanuwarsa nan irin wayannan jijiyoyin wuya din nan suka tashi kana ganin sa kaga alamun bacin rai annabi da ya kalle shi sai ce inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu za ko la dhahaba za anhu a watar waya la dhahaba anhu ma yajidu annabi ce na san wata kalma da zai fade ta da wannan abin da yake ji din da ya tafi ya daina jin sa sahabbai kamar sun tambaya wata kalma zai fada ya manzon Allah sai ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim sai wani sahabi ya je ya same shi sai ya ce ka ji abinda manzon Allah ya faɗa ku wada zun nan ya ce akwai wata kalma da zaka faɗe ta da abinda kake ji na bacin ran nan da ya tafi ya ce ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim in ka faɗa ka bacin ran zai tafi amma da ke shi ma dai ga irin yanayin sa sai ya ce atarani majnun kana mun kallon ni mahaukaci ne kake ga mu irin wannan magana yanzu dai abinda za mu dauka anan lokacin da duka jiranka ya baci yana daga cikin abin da zai kora maka wannan bacin rai din kai a'udhu billahi minash shaytanir rajim domin shi yazo yake kunna ka shi yazo yake kunna ka ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala to shi wannan baya barin mutum a lokacin sallah fa wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana hala baini wa baina salati wa qira'ati yulbisuha alayya yace shaydan ya shiga tsakanina da sallana da kuma karatuna sai ya rika garwaya min karatun yana cakuɗa min bana gane ma me nake yi sai annabi yace zaka shaytanu ne qalu lahu khinza wannan shaydan kenan ana kiransa da suna khinza fa idha hasastahu idan ka ji alamun sa fa ta'awud billahi minhu ka roki Allah ya tsare ka daga shi sannan watful an yasarika talatan sai ka zo gefen dama ka hura sau uku sai ka ci gaba da sallan ka shikenan daga nan ba zai cutar da kai ba a wani waje ma annabi ya faɗa cewa mutum yana cikin sallah sai ya ji shi yukhayyalu ilaihi ana ruda shi na yi tusa a'a ban yi ba nayi ka alwalata ta kare a'a bata kare ba annabi ce kar ka yanke sallah ci gaba da sallar ka shedan ne yake wasa da hankalinka a wata ruwaya ma kace kace wa shedan ƙarya yake yi amma a zuciya ba a fili ba domin shi ke zuwa yake shiga tsakaninka da wannan sallah din ya da kawo maka rudani don ya bata maka wannan sallah din to kaga shedan sai aka ba mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin mu nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shi wannan shedan din don haka lalle a duk lokacin da ka ji bacin rai to ga mafita shari'a ta baka a duk lokacin da ka jika wasu abubuwa suna ƙara girma suna ƙara girma abinda ba su da girma ganin girman laifin kake ƙara yi kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala zai tafiyar maka da wannan ka shiga cikin sallah kana jin abubuwan ba daidai ba baka da saiti kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim insha Allah Allah ta'ala zai yayi maka wannan abin da yake damunka wannan dan takaice abin da zan iya fada a yanzu kina kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma daga cikin a'udhu billahi minash shaitanir rajim hukuncin fadan haka a lokacin da mutum zai karanta alqur'ani me hukuncin haka wasu malamai suka ce dole ne wajibi kenan wasu kuma suka ce a'a mustahabbi ne me yasa kuka ce haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billah innahu sami'un sami'un basir wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitan innahu ya subhanallah idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga cedan yanzu wannan umurni ne Allah subhanahu wata'ala yayi na cewa idan zaka yi karatun alqur'ani ka nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga wane daga shi wannan shedan din fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shedan wancan shedan din ar-rajim din nan to kace tunda Allah yayi umurni to umurnin Allah subhanahu wata'ala yin aiki da shi dole ne don haka suka dauka a matsayin wajibi ne in zaka yi karatu kai to anan ma sai suka sake bambantawa karatun da na sallah da na ba sallah ba wayansu suka ce eh har da karatun sallah wasu kuma suka ce a'a a karatun sallah ba dole bane sai dai mu dauke shi a babin mustahabbanci to idan muka dauka dole ne kowace raka'a idan ka zo za ka yi karatu sai ka karanta wayansu suka ce eh idan kai raka'a ta farko za ka karanta ta biyu ma za ka karanta duk lokacin da dai za ka yi karatun alqur'ani sai ka karanta wayansu suka ce a'a idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga farkon fara karatun ka na sallah to mukaddara sauran karatun sallah ma duka dai ne ba sai ka sake maimaitawa ba almuhim idan ka samu hali ka karanta dukan tunda dai an ce ayin kuma shi hakan ya fada cewa amma idan makai ba kuma ka karanta sau daya insha Allah ya wadatar kuma ina ga zai fi dacewa ma domin abin da aka ruwaito annabi yana yi kenan idan ya karanta daga farko ba a ruwaito kuma cewa duk lokacin da ya tashi wata raka'a yana sake maimaitawa ba haka idan mutum yana sallah ko idan mutum zai karanta alqur'ani zai yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim zahirin qur'ani yana nuna zaka fada ne bayan ka gama karatu domin cewa kai wa idza qara'atal qur'ana qara'ata kuma fi'li madhi ne ko qara'a wa idza qara'atal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaydan din nan wanda yake jefaffe suka ce amma ma'anar kuma tana nuna idan zaka fara karatu domin yana zuwa a cikin larabci irin wannan kaga an faɗi abin da kuma siga na madi amma ma'anar kuma tana nufin mudari kamar yadda Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn yanzu wannan da aka yi magana za a yi alwala idan an zo yin sallah ne ko bayan an yi sallah ai dan an zo yin sallah ne kafin sallah ne amma aka ce kuma idza quntum idan kun miƙe kun tsaya za ku yi sallah din sai aka ce ku yi haka to kaga yana nuna kafin ku zo yin tsayuwan ne za ku yi wannan alwala to shi ma haka wannan kafin ku zo yin karatun ne har ruwaito wasu ruwayan daga Abu Huraira da wayansu dai daga cikin magabata suna cewa har sai an gama din tukunna ayi to amma dai abin da aka samu manzon Allah na yi shine yana yin ta'awudi ne kafin ya fara karatu don haka wannan shine abin da ya fi dacewa lokacin da mutum zai fara karatu zai ya'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan lafazi shi jamhur suka tafi akan sa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda shi yazo a cikin alqur'ani fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim sai ce to tunda an ce idan zaka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaydan din nan wanda yake jefaffe to a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari a wurin Allah daga shaydan wanda yake jefaffe wasu kuma suka ce ta fuskar ruwaya yafi dacewa mutun ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, domin wannan shine aka samu manzon Allah yana karantawa musamman idan ya zo shiga sallah. An ruwaito daga Umar dan Khattabi da Annabi Muhammad kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan yazo zai fara sallah ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sai ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, sai annabi wannan addu'a daga nan kuma sai ya ci gaba da karatun sa na alqur'ani. Don haka sai ya zamo idan mutum yayi wancan yayi daidai da abin da yazo alqur'ani, idan yayi wannan yayi daidai da abin da yazo a sunna, ko mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, mai ma'anan ina neman tsarin Allah daga shi wannan shaidan min hamzihi. Al-hamz suka ce na nufin al-mu'ta, idan an ce al-mu'ta wata cuta ce kamar ina ga ana cewa farfadiya, cutar da shaidan zai iya zuwa a lokaci guda ya sa maka ita kamar ka samu kanka cikin hali na rasa hankalinka gaba daya, amma cikin wani lokaci kuma hankalin na iya dawowa in ka kalli mutane ma sai ka fara ce ya dai me ya faru me ya faru baka ma san me ya faru ba gaba daya, ina ga farfadiya ce take sa kai ko, to shaidan na iya sa mutum wannan. To lokacin da zaka karanta alqur'ani ka roki Allah ya raba ka da wannan min hamzihi kenan. Sai nafakh nafkhihi yana nufin alkibar girman kai, a lokacin da zaka yi sallah ko zaka yi karatun qur'ani shaidan na iya sa ma girman kai musamman lokacin sallah, idan an yi sa'a kai babban mutum ne sai ga wani karamin mutum kuma ya zona neman hada sahu da kai, sai ka fara jin ka gani wannan problem dina da masallacin nan ba sai ga mutum kawai kai kana nan talaka da kai ko kai kana nan yaro kai ba komai ba ka zo kana hada kafa da mutane, eh yanzu su ne mutane wanda ba mutane bane, ka san girman kai ya zo kenan. To lokacin da mutum zai yi sallah ya roki Allah ya raba shi da irin wannan girman kai din, in an zo sallah kai gaba daya an zama wani ne kawai, an sai to yanzu ana gaban wanda yake shine shi, eh mu gaba daya ba mu bane, mun zo gaban wanda yake shine shi, mun sadaukar da kawunan mu, mun yi ruku'u mun yi sujjada, to ba maganan wani girman kai kuma, in ka ji girman kai na zuwa a lokacin to ogana tare da kai, kai kokari ka kore shi. Sannan sai kuma nafas, nafas shine tofi da shaidan ke iya yi a lokacin da kake sallah, shaidan yana iya zuwa ya tofa maka wani abu kuma sai ka fara sake sake ka fara kulla wasu abubuwa daban-daban dai wanda za su cutar da kai a cikin sallah din. To a lokacin da kai irin wannan addu'a a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, to insha Allah ka kore shi. Daga nan kuma sai mutum ya ci gaba da ta'awudh, sai mutum ya ci gaba da karatunsa, in farkon sura ya fara da bismillahir rahmanir rahim. To lafazin bismillahir rahmanir rahim yana dauke da bismillahi arrahman arrahim. Idan muka dauki bismi yana dauke da abubuwa guda biyu, na farko akwai ba'un, na biyu kuma akwai ismun. To wannan ba'un sai aka ce bismi da sunan Allah, waye Allah nan arrahman, waye arrahman din nan arrahim, kamar da arrahman da arrahim sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kenan. To sai aka ce bismillahi, wannan ba'un sai aka yi mata kasara, sannan shi ma mi din sai aka yi mal kasara, saboda ka'idar malaman nahwu ko wannan ba'un ana kiranta harfu jarrin ko, shi kuma mimun din dole sai ya zama kasara ne bismi, tunda ga ba'un harful jarri sai ya zama shi kuma mimun din majrurun bi ba'un ko bibi kenan. To sai suka ce ba'un din ma sai aka yi mata kasara, ba a yi mata fataha ko dhamma ba, me yasa? Malaman lugha suka yi tsaka shawa akan wannan, suka kawo ƴan wasu dalilai guda uku, suka ce aka ce bismi aka yi kasara wa ba'un saboda ta dace da aikin da za ta yi, tunda ba'un aikin ta shine ta yi kasara wa abin da ya biyo gabanta ne zan ce ko bayanta, to sai ya zamo ita ma ta yi kasara din saboda su tafi daidai. In an ce bismi ya fi daɗi da a ce bisma ko a ce bismu, shi yasa aka mata wannan kasara din ta zamo bismi. Wayansu kuma suka ce na daga cikin dalilin da yasa aka yi mata kasara saboda duk inda aka samu ba'un harful jarri to duk abin da zai biyo baya dole ya zamo suna ne ba fi'ili ba, domin a ka'ida na larabci fi'ili yana ɗaukan wasalin sukun, suna kuma ismi yana daukan wasalin kasra to duk inda aka samu ba'ul jarri ba hali fi'li ya biyo baya saboda shi dama baya daukan wasalin kasra din sai dai suna ya biyo baya to tunda haka ne ita ma sai aka hada ta da kasra din don su tafi da wannan jarra da yake haduwa a jikin suna ya zama bismi kar ta shiga jikin fi'li ta gagara masa aiki wayansu ma suka sake cewa wannan ba'un an yi mata kasra ne don a bambanta ta da sauran ba'un din da suke zuwa na harfan da ka iya zama sunaye ta yewa ka samu sunan wani basma ana samun haka to idan ka zo ka ga basma ya za ka yi ka bambanta shi da bismi a wajen karatu sai zama wannan idan ka ce bisma bai tafi daidai ba dole ya kasara wa mimun ya zama bismi don haka yin masa kasara din ya bambanta shi da wancan harafin basma don aikin su ba iri ɗaya bane da ba'un wannan da ba'un wancan wannan yana aiki ne wajen yin jarra shi kuma wancan aikin sa daban yana nan ne a cikin suna din wayannan dalilai guda uku su suka ambata daga cikin dalilin da yasa aka yi kasarawa ba'un sai ismun bismi wannan ismun din me ma'anan ismun sai suka ce ismun ai suna kenan ko to shin daga ina aka dauko ismun din nan a larabci wasu suka ce an dauko shi ne daga samuwun samuwun sai aka kira shi ismun duk abin da aka ce samuwun wani abin da yake ya daukaka al'ulu wal irtifa yayi sama ya daukaka akan wanda ba shi ba sai ya zama kenan ismun suna shi wannan suna shi ke daukaka mai sunan akan wanda bai da wannan sunan da zaran an kira sunan mutum sai ka ji ya gane cewa da ni fa ake wannan magana din ba da wanda ba ni ba kuma wannan sunan yana iya kara wa mutum daraja ko rage masa daraja ko yanzu duk rashin kunyan mutum ai yana ga ba zai sawa kansa suna Fir'auna na ba ko mutum ai ba zai yadda ya sawa kansa suna shaydan ba ko to amma da za a zo a sa mutum suna kuma Muhammad kaga suna ne da zai ji dadi Abdullah Abdurrahman suna ne da zaran an ambaci mutum zai ji dadi sai zama wannan sunan shi ya kara daga darajar shi wannan mai suna din shine al'ulu wal irtifadin kenan daga samu haka zai iya yiwa kuma al-ismu suna shi ma samuwun daukaka din yana nuna daukakan mai wannan suna akan wanda bai da irin wannan suna din domin suna din ma ai darajar ne ko yanzu da haka zaka sa mutum suna Muhammad Ahmad Abdullahi Abdurrahman sune gaba zai daidai da wanda aka samu suna Munzali a zo a sa mutum suna Khadija Maryam Aisha Fatima zai yi daidai da wanda ya je kallo drama yazo yana sa suna Shasmin ko wani abu ya sune irin wannan har shi ma san ba dai bane to kenan wannan suna ya ƙara daga darajar shi mai suna din kamar da sabugun sama yake da komai da komai sai zama kina an ce bismillah wannan sunan yana daga darajar shi mai wannan suna din Allah wasu ma suka ce a idan an ce ismun sabugun din ne domin shi suna magana gaba ɗaya ya kunshi abubuwa guda uku akwai ismun akwai fi'ilun akwai harfun mun san wannan a shimfiɗan na hauko magana na jilwa ne akan abubuwan nan guda uku da suna da fi'ilai da harafi to suna duk ya fi su ƙarfi sai zama wa ya samu ɗaukaka a kansu ne saboda wannan ƙarfin da yake da shi sai ya danne harafi ya danne fi'ili ya zama shi ne a sama shi yasa aka ce masa ismun za ka duk yana komawa kan samuwun al-irtifa wal-ulu ana gane wannan bayani to sai kuma idan an samu al-ismu din wasu suka ce a'a daga simma aka dauko shi me ma'anan simma alama kamar yadda an ce bismillahi ana nuna akwai wata alama da take magana akan Allah din nan amma dai wannan magana mai rauni ce sun mata abin nan da aka so kansu malaman yare din kuma dauki wancan din da ya kawai suna na nuni akan mai suna din to anan kuma sai ya zama shi ma wannan dan sabanin ya haifar da wani sabanin da ke da alaka da aqida idan an ce al-ismu huwa al-musamma ko kuma ghairul musamma duk da wannan ina ga mu bar shi sai wani lokaci bismillahi sai aka kawo Allah yanzu mun gane ma'anan bismillahi da sunan Allah da sunan Allah to sai aka ce Allahu me ma'anan Allahu shi ma suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wasu suke ganin cewa an ɗauko wannan sunan ne daga wani lafazi na larabci wanda sun yi ta kawo su da yawa kuma irin wayannan lafaza din wayansu kuma suka ce a'a Allahu suna ne kawai wanda yake ba mushtaqqun bane ba daga wani waje aka ciro shi wata kalma ba suna ne wanda yake mai cin gashin kansa kawai haka yazo abin sa Allahu to wanda suka dauka cewa mushtaqqun ne an dauko shi ne daga wata kalma ta larabci to wata kalma kenan sai suka ce an dauko shi ne daga ilahun ilahun wasu kuma suka ce a daga lahin lahin idan muka dauka daga ilahun sai zamu an cire masa alhamza din nan an bar la hun sai aka dauko alifun da lamun don girmama shi da kambama shi sai aka saka sai zamu Allahu wanda suka ce lahin an dauko daga lahin sai ya zamo lahin aka dauko alifun da lamun aka kara mar don ya zamo suna ne na wani wanda idan an ambata ba a nufin kowa da sunan sai shi sai ya zamo Allahu wasu suka ce daga ila ilahu ya alahu wa huwa ma'aluhun idza ta'abbada aw tanassaka sai a ce yayi bauta idza ta'allaha ko idza tanassaka idan yayi bauta sai a ce mai kunta abada sai a ce ta'allaha kamar yadda zai zo a cikin ruwayan Abdullah dan Abbas wajen magana kan waya daraka wa alihataka sai ya ce wa ibadataka ya barka da kai da bautarka gaba daya to sai zama ma'anar Allah an dauko daga wannan lafazin ne mai abin bauta wanda ake bauta masa shi baya bauta sai dai a bauta masa to kowanne ma muka dauka dai Allah sunansa ne Allah subhanahu wata'ala sunan Allah din nan kuma ba a kiran kowa da wannan suna suna ne wanda ke nuna zati na Allah subhanahu wata'ala ba a kiran kowa da wannan suna sai shi Allah subhanahu wata'ala shi kadansa na ɗaya daga cikin tafsirin fadin Allah subhanahu wata'ala hal ta'lamu lahu samiyya to wannan Allahu ana ce masa ismul jalala ko wanda yana komawa kan abin bauta wanda ake bauta masa wa ake bauta masa shine Allahu idan baka ga masalin waye Allahu ba shine Ar-Rahmanu na daga cikin siffansa ya zama shi mai rahama ne mai rahama din ma suka sake maganganu akan shin Ar-Rahman shi ma lafazi ne mushtaqqun an ciro shi daga wani lafazi na larabci ko kuma dai shi ma haka yake din sa Ar-Rahman din sa domin Ar-Rahman shi ma ba wanda ake kiransa da suna Ar-Rahman ba wanda ake kiransa da suna Ar-Rahman sai Allah subhanahu wataala shi kadansa Allah ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yubadun tambayi wanda muka aiko kafin ka shin akwai wanda muka sanya mar suna Ar-Rahman daga cikin allolin da ake bauta musu ba mai suna Ar-Rahman din nan to zai zama shi ma suna ne na Allah kawai ba daga ko ina aka dauko shi ba suka ce a'a an dauko shi kan tunda muna da hadisi ma ba sai mun yi ta dogon bayani ba Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin hadisul qudsi in ce annabi ya faɗa a cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wataala ya ce ana ar-rahmanu خلقته الرحمة وشققت له اسما من اسمي فمن وصله وصلته ومن قطعه قطعته التي أنا الرحمن نيني الرحمن ناكم حالتي الرحيم زمنشي sayna tsago sunan zumunci daga sunana duk wanda ya sadar da zumunci zan sadar da shi wanda kuma ya yanke zumunci Allah ya ce shi ma zan yanke shi in kana son Allah ya yanke kauna da kai gaba daya kai daina sadar da zumunci in kana son Allah ya sadar da kaunarsa da kai da rahamarsa to ka rika kokarin sadar da zumunci kaga tunda Allah ya ce kai tsaye ya ciro shi daga sunansa ai magana ta kare ba wani sabani kenan baka Ar-Rahman sifa ce ta Allah subhanahu wataala haka nan ma Ar-Rahim sifa ce ta Allah subhanahu wataala sai dai magana akan wanne yake fadi da Ar-Rahman da Ar-Rahim da yawan malamai suka ce Ar-Rahman ya fi fadi domin Ar-Rahman ya shafi rahamar Allah subhanahu wataala a duniya ya sha kuma ya shafi rahamar Allah subhanahu wataala a lahira amma Ar-Rahim ya shafi rahaman da Allah zai yi wa mu'mine ne kawai a lahira amma Ar-Rahman kuma ya shafi duniya a duniyar ma da musulmai da wanda ba musulmai ba da dabbobi da koma waye ya shiga cikin karkashin rahaman Allah subhanahu wataala daga cikin dalili akan wannan suka ce idan muka duba fadin Allah subhanahu wataala الرحمن على العرش استوى الرحمن شي ماي رحما دينن على العرش استوى اكن العرش يديدتا العرش ينا ina yana saman bakwai kenan Allah da ya daidaita kan al'arshi sai zama yana sama da kowa kenan to tunda yana sama da kowa kuwa shi rahama sa zata iya faduwa kan kowa kenan ko ba wanda ba ta faɗo kansa ba hatta tsuntsaye aw lam yaraw illa at-tayr fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna
zaka ga tsuntsaye suna haka in ya rufe sai ya sake budawa da hakan kuma kaga yana tafiya ya je waje mai nisa
wace rike shi a sama baya faduwa
kenan na daga cikin rahaman ar-rahman tsuntsaye ma su rika samun wannan tafiya din da suke yi na daga cikin rahaman ar-rahman kafuri ya sha ruwa na daga cikin rahaman ar-rahman Allah ya bada ilimi ma kowa ilimin addini sai a bada masu son addini ilimin duniya a bada masu son duniya ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan kaga duk wannan ar-rahman sifa ce mai fadi rahamar Allah subhanahu wataala ta shafi kowa da komai kenan to amma ar-rahim kuma kamar yadda ya fada wa kana bil mu'minina to kaga wannan ya shafi mu'mine ne kada ya lahira kenan Allah ya samu a cikin su gaba daya zaka ar-rahman yafi fadi saboda shi ya shafi kowa da kowa a duniya da lahira ar-rahim shi kuma ya shafi mu'mine ne kadai a lahira baka shi Allah din nan shine ake sifanta shi da suna Allahu ake sifanta shi da suna ar-rahman ake sifanta shi da suna ar-rahim to daga cikin sunayen Allah akwai wayanda ana iya sifanta wasu halittun Allah da wannan suna din amma akwai wayanda ba a sifanta kowa da wannan suna din ar-rahman ba a kiran kowa da suna ar-rahman tare da cewa larabawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi aka zo aka fara kiran su subautawa Allah subautawa Allah suna jin sunan Allah ko sai aka zo kuma ana cewa ar-rahman ar-rahman mutanen naka sai zo kana cewa ya ce abautawa Allah guda daya to yau ya ce abautawa Allah gobe kuma ya ce ar-rahman to waye ar-rahman din kuma mu ba mu san wani ar-rahman ba sai ar-rahmanul yamama shine Allah ya ba su amsa qul innallaha aw ar-rahman ko kace Allah ko kace ar-rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna duk wanda ka kira daga cikin biyunsa ne shi Allah yake da sunaye wanda suke mafiya kyau kamar yadda kuma lokacin da aka zo sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci ali ibn abi talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim da ya rubuta arnan da suka kalle shi aka samu wani amru bin suhayl ko suhayl bin amru sai ce a bismillahir rahmanir rahim ba mu yadda ba domin ba mu san wani ar-rahman ba ba mu san wani ar-rahim ba kai dai ka rubuta bismika allahumma wannan shine abin da muka sani sai suka yi inkarin ba su san ar-rahman din ba wani malamin yare sai yake cewa ibn al-arabi yace idan muka duba nan za mu ga sun yi inkarin siffar ba sunan ba domin cewa suka yi wa marrahmanu ba su ce wa manir rahman ba saboda wa marrahman siffa din suke korewa inda sun ce wa manir rahman zatin suke korewa ashe sun san zatin ba sun sunan ba kenan to duk da kuma wani daga ciki dai a gidan shi ma ya sake bibiyar sa yace a idan an duba za a samu wata aya din kuma tana nuna cewa inkarin da suka yi dai na gaba daya ne kuma sun nuna cewa lalle su ba wanda suka sani sai rahmanul yamama zaka dai abinda kawai muke so mu kai zuwa gare shi ar-rahman suna ne Allah ba a kiran kowa da shi amma ar-rahim ana iya kiran suna wani da shi shi wanda ya kira kansa ar-rahman shine wancan rahmanul yamama abinda ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya ƙarya ne ko sai Allah ya sa man rigan ƙarya yanzu ina ta sai rahmanul yamama ba lalle ku gane shi ba amma da zan ce musailamatul kazzab kowa ya gane shi babban sunansa kenan ko lakabinsa kenan makaryaci to wannan shine rahmanul yamama kenan musailamatul kazzab lokacin da yazo ya dawo cewa shi gashi nan shi ma ar-rahman ne kaza 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 yana fadan wasu maganganu irin nasu har da kirkiran wadansu surori masu kama da inna ata yana da sauransu to sai Allah ya mar rigan ƙarya duk wanda zai kira shi da zaran ya ce musailama za a ce baka ga arsawa dole sai an ce al-kazzab din nan saboda yayi ƙarya ya sawa kansa sunan da ba a sawa amma ar-rahim zamu ga Allah subhanahu wataala ya yaba wa annabi ya ce azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun kaga an jingina mar ar-rahim din nan shi ma yana iya daukan sunan rahimun kenan siffa ce da wanda ba Allah subhanahu wataala ba ana iya jingina masa wannan sura din zaka Allahu suna ne na Allah wanda ba a kiran kowa da shi duk wanda ya kira kansa Allah karka kira shi da wannan suna ar-rahman suna ne na Allah shi kadai duk wanda ya kira kansa da wannan suna makaryaci ne karka kira shi da wannan suna amma ar-rahim a iya samun siffa ce da dan adam zai iya dauka tunda tana iya daukan ismul fa'il tana iya daukan ismul maf'ul amma ar-rahman ismul fa'il ne wacce kuma tana zuwa ne ala sighatil mubalaga idan ka ji an ce ghadban wanda yayi fushi fushin ya kai mutuka sosai sai a ce ghadban to haka shi ar-rahman wanda yake da rahama rahamar tayi fadi tayi fadi tayi fadi sai a ce ar-rahman to da ka cikin sunayen Allah irin su Allahu irin su ar-rahman irin su al-khaliqu irin su ar-raziqu ba wanda ake fada mar sai shi Allah shi kadan sa amma daga cikin sunayen sunaye a iya samu idan an ce sami kai ma kana ji basiru kai ma kana gani amma sai dai aka ce ganin ba iri daya bane ko yawa da na Allah da namu ba iri daya bane shi ma wannan sai an samu gaba wata rana don haka bismillah muna farawa da sunan Allah Ar-Rahman wanda yake mai rahama in baka gane waye Allah ba idan baka kara ganewa ba Ar-Rahim shine mai jin kayin mu'minai a lahira to kaga Allah din nan idan ka zo zaka ga Allah yana siffanta kansa da siffofi masu yawa sai ya goya a bayan wannan Allahu huwallahu alladhi la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار kaga duk wannan siffofi ne na shi Allah sai ya hada su da sunan sa na ismul jalala wanda shi kuma na nuni ne akan zati na Allah din subhanahu wataala don haka bismillah sai suka ce anan ma sai mu dawo mu saki dubawa idan an ce bismillah da sunan Allah to dole akwai abin da za a kaddara ko dai ya zama ismun ko ya zama fi'ilun idan ka ce ismun zaka kaddara sai ya zama ibtida'i bismillah ibtida'i bismillah farawa na da sunan Allah idan kuma fi'ili za a kaddara sai ya zama bismillah ibtada'u da sunan Allah zan fara ko kuma ibda bismillah ana baka umarni ka fara da sunan Allah to sai zama za a kaddara wani abin da zai biyo baya shine abin da zaka fara bismillah aqra'u ko ibtida'i alqira'a bismillah bismillah ajlisu ibtida'i aljulus bismillah duk abin da zaka fara sai zama ba zaka fara shi ba sai da sunan Allah subhanahu wataala sai mu je zuwa ga falalar ambaton Allah subhanahu wataala a lokacin fara abubuwa ya zo a cikin hadisi masu yawa kusan duk abin da zaka yi idan ka fara da bismillah Allah yana sa masa albarka idan zaka ci abinci ka ce bismillah annabin Allah tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi yake cewa inna shaytana la yastahillu ta'ama Allah yuzkar ismullahi alayhi shaydan yakan iya halatta abincin da ba ambaci sunan Allah akan sa ba zaka in ka zo cin abinci ka ce bismillah wani yaro dan karami ne ma yazo zai ci abinci sai yana yin ba daidai bana ci da haguna na daukan cancan ya ci ta annabi ya ce kai ya gola bismillah ya kai yaro kai bismillah wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul mimma yaliika kuma ka ci gaban ka zaka in zaka ci abinci karka yadda ka fara ba bismillah idan kai ba bismillah kuna tarayya da shaydan a cikin wannan cin abincin an gane ko lokacin da zaka yanka na abin da zaka ce ka yanka da sunan Allah Allah ce wa kulu mimma dhikrismullahi alaihi a wani waje aka ce wala taakulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi kai har a wajen yanka din annabi ce man lam yazba falyazba bismillahi duk wanda bai yanka bai zai yanka da sunan Allah abinda aka yanka da sunan Allah ku ci abinda aka yanka ba da sunan Allah ba kada ku yadda ku ci to kaga idan ka zo zaka yanka sai ka ce bismillahi wannan shine karatun yanka ko duk da ana ta karantar da mu su karatun yanka akwai littafin da ake sayarwa a kasuwa wanda a cikin sa akwai karatun yanka niyan wankan jaraba niyan kaza wannan dai malaman mu sun ce dushin me ne ko eh ba sai mun saye shi ba mun kai bismillah kai kai yanka ya isar maka abunka Allahumma wajal layani akwai wasu abubuwan da dai malaman take usa ci gaba da mana bayanan irin wadannan insha Allah zaka idan zaka yanka ka ce bismillah in zaka ci abinci ka ce bismillah idan ka zo kuma annabi sai ya faɗi wasu abubuwa cikin hadisi guda hudu yace aqlid babaka wazkur ismallah idan ka zo rufe kofa ka rufe kofar ka da bismillah ko shedan ya zo ba zai iya budewa ba an gane wata misbahaka wazkur ismallah idan ka zo kashe fitila wayannan candle waye dukun ka zo kashe su kace bismillah sannan idan ka zo kuma wa khamir ina'aka bismillah idan ka zo ka wasu cup dinka ga wasu kwano menene a cikin gida kar a rika barin abu musamman wanda za a yi amfani da shi kuma a bude duk yadda za a idan ka zo rufewa ka ce bismillah to ko shedan ya zo ba zai iya budewa ba nauyi zai mar ba zai iya ba haka annabi ya ce ka ce bismillah sannan sai ya ce wa auk ina'aka wadhkur ismallah idan ka zo kana da gora ko duk wani abin da ana iya rufe bakin sa ko da ba kokowa to idan ka zo shi ma lokacin da zaka rufe ka rufe da bismillah in baka wannan shedan yana iya zuwa wata ran da sharrin sa ya bude ya sa maka wani abu a ciki musamman idan ana barin abin da za a ci a bude zai iya zuwa irin wannan sharredin amma da zaran an rufe shi da bismillah ko shedan ba zai iya rufewa kaga wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda na guda hudu in zaka rufe kofa ka rufe da bismillah in ka zo kuma zaka kunna fitila ko zaka kashe kai da bismillah idan ka zo zaka rufe bakin gora kai da bismillah in zaka kuma mene rufe koko rufe gora kashe fitila da kuma bude kofa rufe kofa duk ayyusu da mene bismillah to hatta shiga ban daki ma sai kai bismillah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abinda zai hana shedan ya ga al'auran mutum idan ya zo shiga ban daki shine kawai ya ce bismillah situru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah abinda ke hana shedan ya ga al'auran banu adam idan